sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka, akwai da yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 4 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, wani dan bindiga ya sake harba mutane 9 a lahira a jihar Ohio dake nan Amurka. Yayin da 'yan sanda a jihar Texas suka ayyana harin da wani matashi ya kai ya halaka mutum 20 a jiya a matsayin na nuna kiyayya. Sannan za ku ji cewa an cimma wata matsaya ta tsagaita wuta a yankin Idlib na kasar Syria.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa 'yan sandan Najeriya sun yi kashedi ga kungiyoyin da ke shirin gudanar da wani gangami a gobe Litinin a Abuja da nufin sauya gwamnati da su yi guji yin haka domin za su ɗauki lamarin tamkar cin amanar ƙasa. Sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya ta baza jami'anta don gano waɗanda suka kashe wani fitaccen ɗan sa kai na ƙungiyar Mietti Allah da ke taimakawa wajen kamo ɓata gari. Bayan nan Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin Idan Ƙwaya ta narke fa. Daga bisani muna tafe da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yan sanda a birnin Dayton dake jihar Ohio a tsakiyar yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe mutum 9 ya kuma jikkata wasu 16. A yau Lahadi rundunar yan sandan ta bayyana hakan wannan hari a shafinta na Twitter, inda ta ce nan da nan ta tura jami'anta a lokacin da aka kai harin kuma sun yi nasarar dakile shi ba da bata lokaci ba. Jami'an sun ce an kashe dan bindigar da ya kai harin amma ba su ambaci sunansa ba. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito mai mukamin magajin birnin na Dayton Nan Wiley tana cewa maharin ya sanya rigar silke ya kuma rike wasu karin harsashai waɗanda zai dura idan na cikin bindigarsa sun kare. To, wannan hari na baya-bayan nan na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a garin El Paso dake jihar Texas a nan Amurka a kantin sayar da kayayyaki na Walmart, inda mutum 20 suka mutu kana wasu 26 suka jikkata. Tunidai 'yan sandan yankin suka ce suna binciken wannan hari a matsayin na nuna kiyayya. Wani sako da aka wallafa a yanar gizo gabanin harin ya nuna kalamai na kiyayya da ke korafi kan yadda al'ummar Hispaniyawa suka mamaye jihar ta Texas. Mutumin da ya wallafa wannan bayani ya ce akwai yiwuwar a kashe shi idan ya kai harin. Greg Allen shi ne shugaban 'yan sandan garin na El Paso.
It has a nexus at this point in time to a hate crime. The FBI will be.
Yace harin yana da alaka da laifin nuna kiyayya. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na duba lamarin da sauran hukumomin tarayya. Amma a halin da ake ciki a yanzu muna duba yiwuwar tuhumar maharin da laifin kisa. Rotanni sun ce ana tsare da wani matashi farar fata mai shekaru 21 wanda shi ake zargi da kai wannan hari. Tagwayen zanga-zangar da aka yi a yau Lahadi a birnin Hong Kong sun jirkice sun koma na tarzoma, inda 'yan sanda suka yi ta jefa hayaki mai sa kwalla a kan masu boran domin su tarwatsa su, waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da jifan 'yan sandan da duwatsu. Zanga-zangar wacce ake yinta a kowane ƙarshen mako har tsawon watanni biyu bore ne a kan hukumomin yankin kan abin da masu zanga-zanga suka kira yadda ce ne ke yin katsalandan a harkokin yankin na Hong Kong mai cin gashin kansa. Wannan wani dattijo kenan mai shekaru 73 da ake kira Chimian yake cewa wannan batu ne na kare 'yancinmu na walwala, ba batu ne kawai na samar da wata doka ba, wacce muddin muka bari aka kafa ta al'ummar Hong Kong za ta rasa 'yancinta baki ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi na'am da shirin tsagaita wutar da aka cimma a lardin Idlib na ƙasar Siriya, lardin da ya kasance tunga ta ƙarshe da masu wuta da ƙaya baya ke riƙe da shi wanda ke are maso yammacin ƙasar. Sai dai a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ya zama dole a dakatar da kai hare-hare kan fararen hula da wuraren da suke zaune. Mazauna yankin na Idlib sun nuna farin cikin su da wannan shiri na tsagaita wuta. Hassan Abdullal kenan wanda ke zaune a yankin yake cewa wannan shiri na tsagaita wuta yana da fuskoki biyu. Na farko, mutane za su samu damar komawa gidajensu ba tare da fargabar za a kai musu hari ba. Haɗe ɓangaren kuma ba mu san me za a ƙulla a bayan wannan wato tsagaita wuta da ake kan yi ba. Ƙasashen Turkiya da Rasha ne suka haɗa kai aka cimma wannan matsaya ta tsagaita wuta, abinda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi ba. A dai daren ranar Alhamis ake fatan shirin zai fara aiki. A yau Lahadi, gwamnatin mulkin soji da gamayyar shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun kaddamar da wani shiri na raba mukamai a gwamnatin wucin gadi da za a kafa. A ranar 17 ga watan nan na Agusta ake sa ran ɓangarorin biyu za su rattaba hannu kan kundin tsarin mulkin da zai ba da damar aiwatar da wannan haɗaka. Ana fatan kwana guda bayan rattaba hannun za a ayyana majalisar mulkin gwamnatin ta wucin gadi, wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin ƙasar har na tsawon shekaru uku. Sannan a ranar 20 ga watan nan za a ayyana firayim minista, daga bisani kuma sai a ayyana sunayen ministocin gwamnatin. Ƙasar da ita Sudan ta shiga rudanin siyasa 'yan watannin nan, inda aka fara zanga-zanga a watan Disambar bara kan tsadar man fetur. Lamarin da ya sa masu zanga-zanga suka nemi sauyi, duk da cewa sojojin ƙasar sun kifar da gwamnatin tsohon shugaba Umar al-Bashir.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi gargaɗi ga wasu ƙungiyoyi da ke shirin gudanar da wani gangami a gobe Litinin a birnin Abuja da nufin sauya gwamnati, inda ta ce yin haka tamkar cin amanar ƙasa ne. Tana mai jan kunnen duk wani mai shirin tada zaune tsaye da ya shiga taitayinsa. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani daga Abuja.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar ta ce ta sami rahoton wata ƙungiyar fararen hula mai suna Global Coalition for Security and Democracy in Nigeria da wasu ƙungiyoyin fararen hula suna zuga 'yan Najeriya a nan cikin gida da ma waɗanda ke ƙasashen waje da su fito kansu da kwarkwatarsu don shiga zanga-zangar neman canza gwamnati da za a yi gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta DCP Frank Mba ta ce wannan gangami da 'yan fararen hular suka tsara na aiwatar da juyin juya hali a Najeriya tana ɗaukar sa tamkar cin amanar ƙasa ne. Ba za ta zuba ido ta ga wasu 'yan tsiraru suna neman haddasa ruɗani a cikin ƙasa ba. Jama'ar Najeriya, inji 'yan sandan Najeriyar, ta san suna da 'yancin yin gangami, to amma irin wannan gangami kada ya kasance na tarzoma ko canja gwamnati, domin Najeriya kasar demokradiyya ce, don haka akwai hanyoyin da tsarin mulkin Najeriya ya tsara don canza gwamnati. To shin menene ma ma'anar juyin juya hali? Tambayar kenan da naiwa wani masani Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu.
Akwai revolution na tsarin mulki, akwai revolution na tattalin arziki, akwai revolution na kimiyya da fasaha. Revolution da waɗanda suke nufi shine political revolution, political wato canza siyasa ko a canza kimlan siyasa, a canza ra'ayi, a canza inda aka nufa da sauransu. To kaga in haka suka bi, yadda za su yi nasara shine su kifar da gwamnatin nan, su kori kowa, canza komi, a canza kimlan gwamnatin inda ta nufa, in ta yi gabas a yi ta da yamma. To shi yasa nace maka babu shi a tsarin mulkin nan, kuma ba haka ake yin a irin revolution na siyasa ba. In ka duba kaman revolution na America a 1774 da sauransu, ba haka aka yi ba.
Wani dan gwagwarmaya Comrade Saidu Bello ya ce bai ga laifin masu neman yin juyin juya hali a wannan lokaci ba.
Saboda yanda hukumomin Najeriya suke tafi da tsarin mulkin Najeriya ne, wato ya dole su ya jawo anyagan. Saboda ba sa jin magana, ba za a gaya musu su ba, ko da yaushe abinda suka sa a gaba su ne alhali, kuma abubuwa suna lalace suna tafar wata alfar. Saboda haka dole ne a kirawo hanyar da za a samu gyara akan wannan.
Amma Comrade, misali akwai hanyoyin da tsarin mulkin Najeriya ya tanaji a canja gwamnati. Menene yasa waɗannan 'yan ƙungiyoyin fararen hula ba zai sa su bi hanyoyin da tsarin mulki ya tanadar ba?
Na farko dai, yin wani ɗan Najeriya a yanzu ya tabbatar da cewa ya a rasa tunanin wanda zai iya fada shirin kisa da farko dai kaga national assembly din nan ma gaba ɗayan yanzu wato kan nikan farauta ne na gwamnatin gaba daya domin ita kaba shugabancin da na dattawan da na ƴan majalisar wakilan saboda haka shugabancin ma a yanzu ya fita daga hannun ɗan demokradiya ya fita kuma daga hannun waɗanda za su iya kare daraja da mutuncin talaka a ƙasar sakamakon wannan ya sa ƴan Najeriya da kuma ƙungiyoyi ba su gamsu da irin yadda ake tafi da ma ita kanta demokradiya mai a ƙasar
amma kuma baka jin cewar wannan alaka na waɗannan ƴan ƙungiyoyin bayar su na saba da siyasa
ai demokradiya ita ta haifar da wannan abin mutane sun auna sun duba sun gani abin da ake musu ba shi ne ya kamata a yi musu ba yadda ake tafi da tsarin tattalin arzikin ƙasar ba ake kamata a yi ba yadda ake tafi da ita kanta siyasa ba ake kamata a yi ba su sa ka ga dole a siyasa ta shiga komai ma mai iya shiga ne mai iya faruwa ne saboda in ma shiga siyasa ta shiga din saboda dole lokacin ta ne ta shiga din domin jama'a suna cikin wani kangi na musifa na tashin hankali da kuma yanzu ka duba abin da ke faruwa a Katsina ko abin da ke faruwa a Zamfara ko a Sokoto ko a Niger ko kuma a gurare na abin da yake da kuma abin da ke faruwa a Siliguri Yobe da sauran gurare haka
to amma ga mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Muhammad bin Ibrahim ya ce batun juyin jihali a Najeriya wannan ma ba zai yiwu ba domin kuwa lokacin sa bai yi ba
ai kage shi maganan juyin jihali ma magana ce ta rashin tunani in aka kalle ta daga kowace irin fuska su waye za su yi rajin ragaman juyin jihali da sunan ne Najeriya ƙasa ce wacce take da bambancin addini tana da bambancin kabila kuma tana da bambancin yanki kaga an ka kalle ra'ayi na Najeriya ka san daga wannan fuskan ma ba zai yiwu ba so ba zai yiwu ba koko za a juyin jihalin da sunan ƴan kudu ne koko da sunan ƴan arewa ne sannan me za a yi wa juyin jihali a Najeriya menene za a yi wa juyin jihali juyin jihali ba kawai kifar da gwamnati bane juyin jihali a ma'ana ta hakika yana nufin gaba ɗaya al'ummar ƙasar sun gaji da tsarin gudanarwar ƙasar ta fuskan tattalin arziki ta fuskan zamantakewar yau da kullum ta fuskan siyasa da haka suna son wani sabon abu haka ne ƴan Najeriya suna son gaji da wannan suna buƙatar wani sabon abu babu corruption din kowa ne yi so kaga al'ummar ba ta shirya wa abinda ake kira juyin jihali ba babu yanda za a yi wannan juyin jihali ne abinda ake iya yi shine reforms a samar da tsare-tsare a samar da canje-canje na wasu abubuwa kuma yana yiwuwa ne da adawa wanda kaga siyasar adawa tana taimakawa wurin cikin din gwamnati ta gyara abinda yake ake ganin ɓatacce ne amma juyin jihali ba zai yiwu a Najeriya ba
yanzu dai abin jira gani shine yadda za ta kasance goben idan Allah ya kai mu Hassan Maina Kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. A jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya, wasu ƴan bindiga sun kashe wani fitaccen dan sa kai na ƙungiyar Miyatti Allah da ke taimakawa wajen kamo ɓata gari. Alhaji wato Alhaji Sa'idu Sale Kolako wanda yanzu dai ƴan rundunar ƴan sandar jihar ta Adamawa ta baza jami'anta don gano waɗanda suka kashe shi. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai rundunar ƴan sandan jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya ta ko baza jami'anta domin gano ma waɗanda suka kashe wani fitaccen ɗan sa-kai na ƙungiyar Miyatti Allah da ke taimakawa wajen kamo ɓata gari Alhaji Sa'idu Sale Kolako. Shi dai wannan ɗan sa-kan shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar Miyatti Allah mai kula da yankin Adamawa ta Kudu da ta kunshi ƙananan hukumomi bakwai kuma an kashe shi ne a gidansa da ke garin Maya Balwa. Wannan ma kuma na zuwa ne a fakasa da makonni biyu da karama shida na ƴan sandan jihar ta yi na irin rawar da ya taka wajen kama wasu masu garkuwa da jama'a da yake tabbatar da akwai lamarin. Jami'in hular jama'a na ƙungiyar Miyatti Allah a jihar Adamawa Muhammad Jika Buba cewa ya yi.
Mun yi babban rashi na shugaba musamman shi Alhaji Kolako Sale wanda yake gwagwarmaya da barayin shanu kuma da yankin nafin wanda shi shugaba ne na ƙwarai a Adamawa suka zo suka same shi har cikin gidansa suka kashe shi. To kuma alal haƙiƙa mu a ƙungiyance na Miyatti Allah na jihar Adamawa mun yi baƙin ciki da wannan rasa shi wannan jarumi.
To ko hakan zai sa su ja ba a taimaka wanda suke wa jami'an tsaro? Sai jami'in hula jama'a ya ce su fa suna nan daram.
Mu dai matakin da za mu ɗauka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba domin fatattakan ɓarayi ko na shanu ko ƴan kidnapin wanda kuma shi Alhaji Kolako da al'ummansa yana ƙoƙari a kan wannan abu.
Kawo yanzu rundunar ƴan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta DSP Suleiman Yangoroje ta ce fa ba za ta ma ƙyale ba sai ko ta faro to waɗanda suka yi wannan kisan.
To a zahirin gaskiya ba mu ji daɗin da abin da ya faru. abu da shi saboda shi vice chairman na miyati Allah ne na jihar Adamawa, kuma jarumi ne wanda yake taimaka ma jami'an tsaro game da waɗanda suke kawo rajin zaman lafiya a Adamawa, musamman ta jami'an masu kama mutane.
To kamar me rundunar 'yan sanda za ta yi?
Ai, tun lokacin da aka samu rahoton akan an shiga gidansa an harbe shi, rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suka gaggauta zuwa wurin, suka ɗauke shi aka kai shi asibiti yayin da aka tabbatar ya rasu. Tun lokacin kuma jami'i kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa ya umarci masu bincike daga CID da kuma 'yan sanda na kwantar da tarzoma su garza zuwa wurin su shiga daji nan duka su bi sawu domin su kama waɗanda suka aikata wannan mummunan abu domin su gurfanar da su gaban kotu.
Kamar wani kira ko kungiyoyin da suke taimakawa ganin irin wannan, watakila haka ka iya sa gwiwansu ya sanye.
To a duk lokacin da mutum ya yunkuro dai zai taimaki ƙasa, dole ne ya haɗu da irin kalubale. Don haka ina kira da mutane kar su yi ƙasa a gwiwa, su ci gaba da ba ma jami'in tsaro haɗin kai domin mu tabbatar da jihar Adamawa ya fita daga irin wani kunci na halin da muke ciki. Sannan kuma ina jajanta ma iyalan da suka rasa shi wannan mutum, na kuma ba su hakuri, saboda haka za mu ci gaba da haɗin kai mu tabbatar da al'umman jihar Adamawa sun samu zaman lafiya.
Cikin kwanakin nan dai hare-hare 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a na ƙara tsananta a jihar Adamawan. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa ƙarfe 11:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Idan Kwaya ta Narke Fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makonni biyu da suka gabata mun fara kawo muku rahoton da wakilinmu Sulaimuna Barma da ke jamhuriyar Nijar ya haɗa mana kan yadda matasa suke amfani da muggan ƙwayoyi a ƙasar. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji ƙarshen wannan rahoton, inda shugaban yaƙi da fattauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi na yankin Agadas Muhammad Akilu ya ce an samu nasarori a yaƙin da aka sa a gaba. Ga dai Sule da ci gaban rahoton nasa.
Lokacin nan wata daba ta tokoi na wurin, lokacin ne muna samun ta a kaɗan-kaɗan muna sha'ira hakan da yanzu ai kai ma ta yi tsada ma ta yi, ko ba ka da kuɗin ta yi ka yi, ko sata ne ka ta kasa ci abin wani ka ta yi, ko in ba ka sha ba, ba ka iya tashi, ba ka iya shan ruwa, ka yi ta zawo daga inda kake kwance, ka koma feble jikinka duka ya mutu kwata-kwata a rayuwarka, ko mutum ya maka magana ka ji kake kamar ka ɗauki wani abu ka soka mishi a kan jin ciwon. Kai baka sha ba, baka da kuɗin da zaka kai ka sha shi,
ko tsoro abu kuma da yawa su bar su ba. Muna fata Allah sa su bari, tunda yana da illa sosai, mun ba rayuwar mu ce ba sata, muna yi da muke sha amma yanzu mun bari, komi gidan mu ba mu iya bari, haka su mun je mini, muna bata maka mu suna ko uwayen mu cikin gari har uwayen mu.
Lura da yadda abin ke ƙara tsananta yasa hukumomin jamhuriyar Nijar tsaurara matakai da zummar dakile wannan mugun alkaba'i ta hanyar kafa reshen hukumar yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi a yankin na Agadez. A cewar shugaban wannan reshe Muhammadu Akilu, ana samun nasarori a yaƙin da aka sa gaba.
Sabon salo da hoto wani da ake ce ma flunitrazepam, ana ce mishi ƙwaya ɗan haɗe wanda suke jika su ba 'yan mata cikin abun sha ba da sani su ba, su yi lalata da su domin in ta sha hankalinta zai ɓace, duk wani tunaninta za ta mantawa da shi, ba za ta iya tuna da komai ba. Sannan muna da wanda ake cema exol, shi kuma wani magani ne, wani mugun magani ne da ya yi ƙarfin matara ma, domin shi in ka sha shi, shi mamakin ka ji wani daɗi wani yanayi ko ka ji kana cikin kana ƙasa ka ji kawa kana sama, shi sai ya baka hauka zai tura maka, za ka zama mahaukaci na inna lillahi. Ƙarshen ta ma in baka kashe kanka ba sai ka kashe wani. Matakan da dai zamu ɗauka shine muna nema ga gwamnati, kuma muna nema ga mutane su bamu haɗin gwiwa haɗin gwiwansu shine abin muhimmi wanda in sun kama muna kamar da nige shi can harko wannan aiki na yaki da kwaya ba aikin police kadai bane ba na jandarma kadai bane ba na garda bane duk dai mai sato ne ba na shi shi kadai bane na kowa da kowa ne domin in ka duba al'umma ce wanda yanayin ta yau yana nena takaicewa kwaya ce wanda in ka maida ta lamarinka ka maida ta abun sana'arka kai babu abun da sha ma kai sai ka tara kuɗi ka zo kai gino ne kai abun da ka ga dama ka manta da yanayin da dan uwanka zai shiga lamarin da uwayen shi za su shiga don hakan ga abu ne wanda musulunci ma bai yarda ba don hakan ga aiki ne na kowa da kowa kowa ya sa hannun shi ayi aiki ma ƙasa ba kan muke yi ma ba ƙasan mu ne muke yi ma sannan haka ina jin hankalin waɗanda ke tunanin amu makiyan su ne hakika suna ganin amu makiyan su ne domin muna hana su aikin da zai sa su samu kuɗi amma in sun gane in hankalin su ya kwanta su kai tunani su kai nazari za su gano a duniya babu su da wasu masoya kawai mu domin duk wanda zai ce maka wani tsaya ka gyara hanyar addini ka hanyar lahirka domin duniya ba waje zama bane ya kiyaso lahira zai koma kuma zai gama da sakamakon shi duk wanda ke kawo labari babu wanda anka ce wannan shi ya zo tona mutane asiri sai dai ayi shakku kuma ma addinin musulunci ayi zunubi baka da yakinin da suka mutum baka ce wannan shi ya kawo ni sai dai kai ta shakkunka kuma kai ka sani kai ka dauki zunubin kanka amma sai dai in kai wanda ka kawo labarin dan nuna isa ko kuma ka nuna kai a san kai wane ne kai je ka fassala kanka ga mutane to dan kuma ka sa kanka cikin hadari
birnin Yamai fadar gwamnatin jamhuriyar Nijar da ke matsayin matattara ko kuma birni mafi girma a wannan kasa wani wuri ne da masu fataucin miyagun kwayoyi ke bullo da dubarun kaucewa matakan da hukumomi ke dauka dan taka wannan al'amari birki mahukunta kan shirya taron kona kwayar da suka kama a tsawon watanni 12 da suka gabata na kowace shekara to amma shugaban kungiyar Adena mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi Malam Ganda Salai ya zo da wasu shawarwari
harka kwaya ya kamata mutare duk su sa hannunsu lalle an kafa wani kungiya na takumsu da ministeri wajen 16 ne ko sha biyar ne har da mu harin hulashi amma wadannan kungiya wannan da aka kawa bai aiki tunda babu kayan aiki babu biro na aiki babu komi na aiki sai dai aikin su in wannan rana ta zo sai a kire su a ce ku zo ku gani ku zo ku yi nazari ku ga kakare za a taya sama kayan mayan nan wuta aikin su kenan mun ga kasashe da yawa mun yi Cote d'Ivoire mun yi Abuja mun yi Ghana su kungiya wannan ko ina suke kasashe kungiyar a zaman kanta tashi to abin da muke tambaya ga gwamnati kungiyar nan a bashi muwaye wato kayan aiki masu aiki kuma gwamnati ya kula da harkar kwaya wannan tun abu ne an sun zo suna discours suna magana sai suke matasa amma an gani matasa su ke wahala babu abin da anka dauko kamar an dauko PDS waɗannan da anka yi babu inda anka sa bangare wannan fanni na yaki da miyagun kwayoyi ne babu to shike ba mu hala mu kungiyoyi masu zaman kanmu to in mutai wajen mutane masu hannu da shuni ko mutan ba su ce wannan ba sha cikin abin da ake ce ma PDS ba to kaga wannan yana kawo mun illa ban ci wannan mu da uwayen yara da metal ko duka kowa da kowa ya kamata ai kokari mu gani kaka zai wannan yaki ya zama na kowa ne ba na gwamnati ba na kungiyoyin masu zaman kansu ba
a farkon shekarar 2019 jami'an tsaro a kasar Guinea Bissau sun cafke wani hafshakin dila mai dauke da katin shaidar zama mashawarci a fadar shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Nijar dauke da miyagun kwayoyi da aka bayyana cewa yana shirin isar da su ne zuwa arewacin Mali domin amfanin kungiyoyin ta'addancin da suka mamaye wannan yanki
masu sauraro anan zamu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Musulun Mumini Barma da ya haɗa mana rahoton sai kuma Julie Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Abubakar Lawal Shinkafi tare da Nura Muhammad mai Apple Gusau, inda suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu yi kira da dogon murya zuwa ga shugabannin majalisar kasar mu Najeriya da su saka ido akan tallafin biliyan 10 da gwamnatin tarayya ta ware domin taimakawa waɗanda ibtila'in yan ta'adda ya ritsa da yan uwansu a jihar Zamfara domin ganin tallafin ya isa ga waɗanda aka yi domin su. Sai sakon haɗin gwiwa daga Zainab Ibrahim Musa Wada da Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada Barikin Ladi a jihar Plateau da Hadiza Murtala Bala Harka Durumi, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Allahu akbar. Ga hare-haren yan ta'addan Boko Haram, ga hare-haren yan bindiga, ga sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa. To da waɗanne zamu ji? Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli, amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Bajuga, inda ya ce sojojin Sudan da fararen hulan ƙasar ku ci gaba da jan junanku a jiki ta hanyar tattaunawa yadda za ku ɗaura ƙasar taku a kan turba ta ƙwarai, domin kuwa kifi baya ƙiba sai da naman ɗan uwanshi. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a takaice.
Yan sanda a birnin Daytona da ke jihar Ohio a tsakiyar yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe mutum 9 ya kuma jikkata wasu 16. A yau Lahadi, rundunar yan sandan ta bayyana kai wannan hari a shafinta na Twitter, inda ta ce nan da nan ta tura jami'anta a lokacin da aka yi harin, kuma sun yi nasarar daƙile shi ba da ɓata lokaci ba. To wannan hari na baya-bayan nan na zuwa ne yan sawa'i bayan wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a garin El Paso da ke jihar Texas duk a nan Amurka a kantin sayar da kayayyaki na Walmart, inda mutum 20 suka mutu kana wasu 26 suka jikkata. Tunda da 'yan sandan yankin suka ce suna binciken wannan hari a matsayin na nuna ƙiyayya. Wani saƙo da aka wallafa a yanar gizo gabanin harin ya nuna kalamai na ƙiyayya da ke ƙorafi kan yadda al'ummar Hispaniyawa suka mamaye jihar ta Texas. Mutumin da ya wallafa wannan bayani ya ce dama yana tunanin za a kashe shi idan ya kai harin. Tagwayen zanga-zangar da aka yi a yau Lahadi a birnin Hong Kong sun jirkice sun koma na tarzoma, inda 'yan sanda suka yi ta jefa hayaƙi mai saƙon la'a kan masu boron domin su tarwatsa su, waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da jifan 'yan sandan da duwatsu. Zanga-zangar wacce ake yinta a kowane ƙarshen mako har tsawon watanni 2 bore ne akan hukumomin yankin kan abin da masu zanga-zangar suka kira yadda China ke yin katsalandan a harkokin yankin na Hong Kong mai cin gashin kansa. Amurka ta yi na'am da shirin tsagaita wutar da aka cimma a lardin Idlib na ƙasar Siriya, lardin da ya kasance tunga ta ƙarshe da masu ta da kai baya ke rike da shi, wanda ke arewa maso yammacin ƙasar. Sai dai a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ya zama dole a dakatar da kai hare-hare a kan fararen hula da wuraren da suke zaune. A yau Lahadi, gwamnatin mulkin soji da gamayyar shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun kaddamar da wani shiri na raba makamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Sa'ida Hamdun da Fatu da suka hada shirin suka kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Zubair Aitayib. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
La meilleure musique et les dernières nouvelles.